sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakub makerin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba, 5 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanin labarai.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka yau Laraba, don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Matakin da aka yi Allah wadai da shi cewa ya saba wa doka. Kungiyar Tarayyar Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Afirka ta kuda a cikin wannan makon. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba ɓarnar da guguwar Ian ta yi.
Kanan labarin kenan. A yau take ranar malaman makarantu a duniya, wani inda ake duba wato yadda za a kyautata rayuwar malamai a duniyar. To ko ya lamarin yake faruwa a kasashenmu? A Najeriya kuwa gwamnatin kasar ce ta yi rajistar wata kungiyar malamai wadda za ta yi aiki kamar irin na ASU, wanda aka gagara shawo kan yajin aikinta.
Koya aka yi bayan da za su yi da ASU karfi ma muke kara yajin na haka da wani abubuwan da yake ba wani damuwa. Duk wannan barazana ne, ba wajen da zai kai mu. Na gaya muke ba yanda za su yi da muna nan a kan bakanmu, kuma dole su yi abin da kuke ce su yi.
A kasar Kamaru kuwa, kungiyar malamai na makarantun sakandare su ma sun fara wani yajin aiki na sai ba ta gani a farkon wannan makon.
Gwamnatin Kamaru ba ne cikar kawari ba. In ka yi la'akari malaman makaranta a kasari idan sun baro makaranta za su kai shekara ɗaya biyu har zuwa biyar waɗansu ba a fara so mu biyan su albashi ba. Dukkan sauran ma'aikatan gwamnati ba haka ake ba, kuɗinsu ba baki ɗaya ake biyan su.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau da Nasiru Adamu Eli Kaya zai gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu gyara zama mu sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka yau Laraba don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine. Matakin da aka yi Allah wadai da shi cewa ya saba wa doka, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kai farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon Rasha. Matakin na Rasha, wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a farkon makon nan, ya ce yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporozhia da Kherson na Ukraine a matsayin yankin Rasha. Jami'an da Rasha ta nada sun gudanar da abin da suka kira zaben raba gardama a waɗannan yankuna. Ukraine da kawayenta na yamma tare da majalisar ɗinkin duniya sun yi watsi da waɗancan ƙuri'un da kuma yunkurin mamaye kasar baki ɗaya. Suna masu cewa an gudanar da ƙuri'un ne a ƙarƙashin wani yanayi na tilastawa, kuma ba sa wakiltar ra'ayin jama'a. A mako mai zuwa ne ake sa ran babban taron majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan daftarin ƙudurin da ya yi Allah wadai da ikirarin mamayar Rasha. Kungiyar Tarayyar Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Afirka ta kuda a cikin wannan makon, domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwabzawa da ya yi ɓarna a yankin. Wasiƙar da Musa Faki Muhammad, shugaban hukumar Tarayyar Afirka, ya rubuta a ranar 1 ga watan Oktoba, ya ce za a gudanar da tattaunawar a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo, manzon musamman na ƙungiyar AU, tare da goyon bayan tsohon shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Phimisil Mlambo Ngachuka. Wasiƙar ta ce tattaunawar tana da nufin azahar sashi mai tsari da ɗorewa sasantawa tsakanin ɓangarorin biyu domin warware rikicin. Ridwan Hussein, mai ba Prime Minister Abiy Ahmed shawara kan harkokin tsaro, ya faɗa yau Laraba cewa gwamnati ta karɓi goron gayyatar AU a wani saƙon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba ɓarnar da guguwar Ian ta yi da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfaɗowa. Fadar White House ta ce za su yi magana da mazauna garin kuma masu kananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa Fort Myers, daya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai karfi ta sauka a makon da ya gabata. Daga cikin jami'an da Biden dan jam'iyyar Democrat zai gana da su har da gwamnan jihar Florida Ron DeSantis dan jam'iyyar Republican. Mutanen biyu abokan hamayya ne na siyasa, amma sun tattauna batun agajin guguwar a kwanakin da guguwar ta afka wa jihar ta uku mafi yawan al'umma a kasar.
An ji ba kaɗan Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a Najeriya ASU ta caccaki ministan kwadagon da aiki Dr. Chris Ingege, wadda ya ɗauki ko kuma akan matakin da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na yi wa wasu ƙungiyoyi guda biyu da suka shafi ma'aikatan jami'a rajista wanda za su yi aiki kamar irin na ASU. Wannan yunkurin na zuwa ne yayin da aka gagara cimma matsaya na kawo ƙarshen yajin aiki da ASU take yi wanda ya shiga watanni takwas a ƙasar. Daga Abuja ga rahoton Shamsiya Hamza Ibrahim.
A jiya Talata ne ministan kwadago da ayyukan yi a Najeriya Dr. Chris Ingige ya bika takardar shaidar rajistan wasu kungiyoyi biyu da suka hada da kungiyar likitoci da fannin samar da ilimin haƙora wato NAMDA da kuma gamayyar kungiyar malaman jami'a ta ƙasa wato Congress Varsity Academics Konuwa a takaice, waɗanda a cewar su za su yi aiki kafada da kafada da takwararsu ASU. Sai dai wannan yunkuri ya gamu da kace na ce inda ƴan ƙasar ke ganin an yi hakan ne don rage lagon kungiyar malaman jami'a ta Najeriya ASU, batun da mataimakin shugaban kungiyar Mr. Chris Pinwa ya ce barazana ce kawai wanda ba zai kai gwamnati ko ina ba.
Ba yanzu nan ne fara ba, kuma mun san cewa yanda wayanda suka yi a kamun nashi haka wannan ma zai zo ya mutu ba wani abin da za su yi. Na ga yamma mutane cewa ASU din mu din kaman tsohon ga take ba mu fargaban shigan cikin rijiya. To koya akai ba yanda za su yi da ASU karfi ma muke kara yanzu nan haka da wayna abun da yake ba wani damuwa. Duk wannan barazana ne ba wanda da zai kai mu. Na ga yamma ki ba yanda za su yi da muna nan akan bakan mu, kuma dole su yi abin da muke ce su yi, domin ba domin mu ne muke neman wayannan abu, domin Najeriya ne, domin cin gaban Najeriya ne, domin ilimin yan Najeriya ne muke wannan.
Tun yajin aikin kungiyar malaman jami'a a Najeriya da ya dau wani sabon salo, la'akari da cewa har yanzu an kasa cimma matsaya tsakaninsu da gwamnati, lamarin da wasu ke ganin laifin gwamnati ne na kasa cimma bukatun kungiyar da kuma tausayawa yara dalibai, kamar yanda Dr. Nuwaila malamin kwalejin ilimi a Najeriya ya bayyana.
Abu ne da zai ƙara rikita maimakon ya kawo ya magance matsalar, zai ƙara rikita al'amura ne gaba ɗaya. Saboda in kika duba kika gani yanzu kungiyar na tafiya daidai, kuma gwamnatin tarayya abin da har yanzu ta kasa nunawa shine shin alƙawarin ne da ta ci ɗauka ba ita ta ɗauka ba, ko ko maganar ASU ne take da matsala, ko ko a'a ASU ne ba akan cirba ta gaskiya ba. Idan har wani malami da yake ga shi malamin jami'a ne mai bada tarbiya zai zo ya koma wancan bari na gwamnati duk da ya san gwamnatin ba ta da gaskiya, to tabbas bai dace ya koyar da
sai dai. A nashi bangaren, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar NAMDA da ta karɓi takardar rajista a jiya, Dr. Muhammad Askira, cewa yake
dama ne wanda za mu tsaya da kafanmu mu faɗi irin abubuwan da ita ta shafe mu, wanda ba wanda yake tsaya mana da kuma ba wanda yake mana baki. Kinga kamar ita jami'a, ita idan aka ce ina kungiyar malamai sai ASU ta sani, ba ta san wata ba. Ita ASU kuma galibi ASU ita ba ta ma fuskance menene matsalolinmu ba, don idan muna faɗa musu ba za su ma gane ba. Idan kika kula kika duba za ki ga kan cewa duk wani kiyagaga da ake yi na su ASU da sauransu ba wanda mai ke duba ya gani yaya yadda ake gudanar da wannan ilimin likitanci din. ASU bai zama musu wani abun damuwa ba, ba abu ne wanda suke damuwa su ga an gyara ta an inganta ta ba. Ba wai kula ma suke da wannan likitocin da suke koyarwa su ga a'a kai ko an allowance din nan da suke bayarwa, idan suka tashi kasa bashi ma ba sa ba likitocin a ciki daidai wa daidai yadda suke aiki.
Ko a jiya sai da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zagi kungiyar ASU da hannu a ayyukan cin hanci da rashawa a bangaren ilimi na kasar. Idan za a iya tunawa dai, kungiyar ASU ta tafi yajin aiki ne tun a ranar 14 ga watan Fabrairun shekarar 2022 saboda rashin cika alƙawarin da gwamnati ta ɗauka na biyan su wasu kuɗaɗe na allowance da kuma buƙatun inganta rayuwarsu. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Toma da la'agaida Shamsiya Hamza Ibrahim da ta kawo mana wannan rahoton. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga baban da cigaban labaran duniya kashi na biyu.
Yau Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa don tattaunawa kan gwajin harbin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi kan Japan. Amurka ce ta buƙaci a yi taron. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Linda Thomas Greenfield, ta wallafa a shafinta na Twitter cewa dole ne mu takaita ikon DPRK na ci gaba da shirinta na makami mai linzami na ballistic ba bisa ka'ida ba da kuma makaman kare dangi. Babban sakataren Majalisar Ministocin Kasar Japan, Hirokazu Matsuno, ya shaida manema labarai da safiyar jiya Talata cewa an harba makami mai linzamin na Koriya ta Arewa da misalin karfe 7:22 na safe, kuma ya fantsama cikin tekun Pacific a wajen yankin tattalin arzikin Japan na musamman bayan mintuna 22. Hakan ya sa Tokyo ta kwashe wasu mazauna yankunan arewacin Hokkaido da Aomori da safiyar jiya Talata. Kafar yaɗa labaran Iran ta faɗa yau Laraba cewa Bakur Namazi, ɗan asalin ƙasar Iran kuma ba Amurka da ake tsare da shi, ya bar ƙasar a jirgin sama zuwa Oman. Rahoton ya haɗa da faifan bidiyon da aka nuna Namazi na hawa jirgin saman sojojin saman Royal Oman. Iran ta samu tsohon jami'in Majalisar Dinkin Duniya ɗan shekaru 85 da haihuwa da laifin haɗa kai da gwamnati mai adawa a shekarar 2016 tare da yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari kafin a sake shi zuwa ɗaurin talala a gida bisa dalilan rashin lafiya a shekarar 2018. Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a ranar Asabar cewa an baiwa Namazi damar barin Iran domin yin jinya.
A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake waiwaya rahotanninmu. Malaban makarantu na sakandare sun haɗu ne a ƙarƙashin tutar haɗin gwiwa na ƙungiyoyin OTS da OTA da kuma ƙungiyar malaman makarantun Kamaru da na Afirka SIKA, inda suka fara wani yajin aiki mara iyaka a farkon wannan mako. Muhammad Bashir Latsan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Malaman makarantun sakandare sun yi tir da jajircewar gwamnati da karya alƙawuran da ta ɗauka. Suna da'awar biyan albashinsu bayan shekaru da yawa na jinkiri, don haka ne suka yanke shawarar yin yajin aiki sai baba ya gani. Matsalolin malaman sakandaren biyu ne. Na farko dai ya shafi bashin da malaman suke bin gwamnati sakamakon jinkiri da aka samu wajen biyan albashi. Shekaru da dama da suka gabata ba a biya malamai albashin da aka ɗau alƙawarin biya kai tsaye da zarar sun fara aiki ba. Hakan yakan sanya jinkiri shekaru 5 ko ma 10, inji wasu daga cikinsu. Muntari Hamisu, ɗaya daga cikin malaman, ya bayyana bakin cikinsa a muryar Amurka.
Gwamnatin Kamaru ba mai cika alkawari ba. In kai la'akari malaman makaranta akasari idan sun baro makaranta za su kai shekara 1-2 har zuwa 5 wa'ansu ba a fara soma biyan su albashi ba. In ma an fara za ba su kaso 2/3 ko kaso 1/3. Dukkan sauran ma'aikatan gwamnati ba haka ake ba, kudin su gabaki daya ke biyan su. In ma sun soma aiki wani ƙarin girma ya same su irin na shekara 2 da ake ƙarin girma kadan, wannan ƙarin girman ma gwamnati baya ba su kudin da ya kamace su. Kuma su ne suke tarbiyyatar da yara waɗanda su ne manyan gobe, su ne za su shugabanci ƙasa a gobe.
Abu na biyu kuma akwai wani mataki da aka tsara kuma aka sanya hannu tun daga shekara ta 2000. Wanda kawai ake jira a fara aiwatar da dokar aiwatarwa, wanda ke kare matsayin malamai kuma ya kunshi fa'idoji da yawa wajen taimakawa malamai na jin daɗin rayuwarsu da kuma aiki a cikin yanayi mai kyau. Muntari Hamisu ya ƙara da cewa,
ka duba kundin aikin malamai, wato special status na malamai, har yau gwamnati ta kasa ta tsaya ta ga cewa ana aiki da wannan takarda wanda shugaban ƙasa ya saka hannu a kai. Me yake faruwa? Shin domin an raina malamai ne, ko kuma su ana ganin su ne na can baya soja daga ya samu ƙarin girma ana bashi kuma ana bashi kuɗinsa? Me isa ka duka sauran ma'aikatan su ake bin aikin su ake musu gyara ake saka su a cikin abin nan na nishaɗi, amma malamai su ake barin su a baya? Saboda haka wannan yajin aiki da malamai za su yi abu ne mai kyau. Ni kaina malamin makaranta ne, kuma ina goyon bayan wannan abu 100%. Gwamnati ta shiga taitayinta.
Ungiyoyin OTS, OTA da kuma SECA sun kuma yi kira ga malaman sakandare da kada su shiga duk wani biki da ya shafi ranar malamai ta duniya, musamman wato ranar Laraba 5 ga watan Oktoba da muke ciki. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaoundé a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harjitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararin bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai ci gaba da shiga kundin tarihi ne, yanda lamura a can baya suke da yanda suka tabarbare a halin yanzu, musamman ma ta fuskar tsaro a yankin Arewa. A shirin da ya gabata, tsohon darakta tarayya Ahmad Ibrahim Law na mana magana ne kan yanda lamura suka fara tabarbarewa a Arewa. Wannan karo zai duba yanda waɗanda suka ci gajiyar ilimi kyauta suka juya jama'ar da suka zo daga baya. Shi kuma shugaban kungiyar masu fataucin masara da ke sashen arzikin Arewa, Modibbo Sadiq Ahmad na faɗa, yayi magana ne kan muhimmancin jagororin yankin Arewa a tarihi da yadda kuma za su iya taimakawa wajen daidaita lamuran da suka tabarbara.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamfani.
Farko ga Ahmad Ibrahim Law.
Ka ce ka samu zuwa makarantar gaba da primary secondary school, to nan za ka samu da tufafin zaman aji da tufafin shiga gari, duka yana wuyan gwamnati. Duk kyauta ne. Sabulun daure kowane mako, duk kyauta ne. Abinci so uku a yi ne, duka kyauta ne. Wurin kwana za a ba da gado da katifa da burgo da filo, duka kyauta ne. Gwamnati ke yin wannan don ta jawo ra'ayin mutane su bar ya'yansu su zo makarantar boko, yadda ake cewa yara manyan gobe. Su ake aka tarbiyartar don su zama shugabannin gobe. To hakan nan aka tashi ka gama secondary school, in ka ci jarabawa za ka je jami'a, nan ma haka akwai scholarship. Gwamnati ne za ta ɗauki nauyin komai naka har ka gama jami'a ka fito. Abinda gwamnati ke bukata daga gare ka a lokacin shi ne ka zo ka mata aiki ko na 'yan shekaru, kuma ba kai wa gwamnati ba. Akwai ko bankuna ko kamfanonin insurance ko dai wasu ma'aikatu masu zaman kansu da su ma suna tallafawa wajen gudanar da tsimi da tanadin ƙasa. Ko dai ta ina aka juya, ilmantar da kai da aka yi ba zai zama asara ba. To aka wayi gari, shugabanni da suka taho daga baya ya zamana mukaman da suka samu ba su ɗauki mukaman nan nauyi ne na hakkin jama'a aka dora musu ba. Sun dauki mukaman nan kaman kafofi ne aka sama musu yadda su ma za su gina kansu. So yadda na faɗa a baya, maimakon rike jama'a da amana da tabbatar da cewa nauyin da aka dora wa kowa ya sauke nauyin nan yadda ya cancanta bisa ga tsari, to sai zauna mutane yadda za su gina kansu kawai ya dame su. Kuma yadda na faɗa, ba wani abu da aka sanya da zai musu gargadi ko ya hana su ko ya ringa tunatar da su wannan abin ba. Aka waye gari, inda ka samu kudi shikenan ka zama mutum. Ba wanda ya damu da yadda kai ka samu kudin nan ko yadda kai ka mallaki wasu kadarori, tunda dai ka samu shikenan ka zama shugaba. Wanda bai da shi yanzu ba zai iya tsayawa zabe ba. Wanda yake da shi ko ta wani halin abin yazo, shi zai tsaya zabe, shi zai ci. To kaga wannan masifa ba karama ba, kuma masifa ce babba. To wannan ganin cewa kowa zai iya samun abin da ya ga dama, ba wanda zai ce mar ko ya tsayar da shi ya ce ya aka yi haka, yasa wasu suka ce to in haka ne. Wasu suna amfani da biro a ofis su azurta kansu, ko su gina kansu. Wasu suna daukan makamai su hana mutane bacci, su bi gida-gida da daddare suna fashi. Wasu suna iya zuwa su tare hanya kuma su tsere da wannan abin, me zai sa su kuma ba za su yi ba? To, bugu da ƙari, a yan uwanmu Fulani makiyaya tun zura su aka yi suka kai ga abubuwan da suke yi a yau. Bafulatani na daji ko yana ruga, wasu sun taho ba san daga ko'ina ba, sun zo sun kama matansu sun musu fyaɗe, sun kashe mazansu, sun kora shanu sun tafi. An yi ɗaya yau, ba abinda hukuma ta yi, ba ta dau makamai ba, abin nan mataki ba. An sake wani gobe, ba dau mataki ba. Jibi an yi wani, ba su ga wani mataki da hukuma ta dauka ba, kuma suna kai ƙara.
Dakata Director mai ritaya a nan yanzu ga Dujiman Gombe Modibo Sadiq na faɗa da abinda tabaronsa ya hango masa kan yanda za a iya daidaita lamura.
Bayani game da abinda ya shafi hali da yanayi da arewacin ƙasar nan suke ciki na matsalar rashin tsaro. Matsala ne wacce ta dami mutane, ta kaɗa hankalin kuma kowa ya damu da ganin wani hanya za a bi don a samu mafita ko kuma a samu maslaha game da matsaloli na rashin tsaro da ake fuskanta, kama daga shuwagabanni na bangaren gwamnati da kuma shuwagabanni na bangaren sarautu na gargajiya da shuwagabanni na bangaren malamai na addinan da muke da su a nan ƙasa baki daya da shuwagabanni na kungiyoyi duka. Kowa hankalinsa ya kaɗu game da hanyar da ya kamata a bi don samarwa ƙasa zaman lafiya, especially arewacin ƙasar nan da ta shahara wajen samar da abinci, ya shahara wajen samar da abubuwan da al'umman ƙasar nan suke amfanuwa da shi dare da rana, safe da yamma, abinda ya kama da kamfanoni da kuma buƙatunmu na yau da gobe kamar noma da kuma kiwo. Wadda rashin zaman lafiya din nan ya janyo mana koma baya ta fuskoki da dama a zamantakewanmu na arewacin ƙasar nan. To, alhamdulillahi, idan an ce ana neman mafita ko kuma neman maslaha, to da farko dai babu kamar addu'a, wadda shugabanninmu na dukkanin addinan nan da muke da su yana da kyau su ba da cikakken haɗin kai da goyon baya wajen samar da ko kuma gudanar da addu'o'i na musamman game da samarwa ƙasar nan zaman lafiya. Gaba na biyu shine dole ne su kansu gwamnati ba za a fita daga lamarinsu ba, ma'ana ba za a bar su a baya ba. Suke da doka a hannu, suke da jami'an tsaro, suke da bindigogi, suke da horarrun sojoji da 'yan sanda da civil defense da dukkan sauran matakai. Wannan yana da kyau a ƙara fito da dabarbaru da hanyoyi masu inganci don samar da tsaro a ƙasa. Gaba na gaba, ana da buƙatar shigowar sarakunan gargajiya. Sarakunan gargajiya su ne custodian na zaman lafiya a ƙasar nan, mu especially idan ana maganar arewacin ƙasar nan. Kowa ya san tarihin masarautun gargajiya da asalin kafuwan sarautun gargajiya da gudumawan da sarautun gargajiya suke badawa, saboda suke da tsari wanda ya tace har grassroots, ma'ana suke da masu anguwanni, suke da jaurabai, suke da dagatai, suke da hakimai, suke da kuma sarakuna na yanka. Duk wannan matakai na shugabancin nan mataki ne da yake da alaka da rayuwar mutane a kowane mataki, a kowane level. Mai anguwa ya san irin kalan mutanen da yake zama tare da su, dagaci ya san mutanen da suke kasansa, hakimi ya san mutanen da suke kasansa, haka kuma sarki shi ma ya san mutanen da suke kasansa ko suke gundumansa baki daya. To, wannan ya kyautu a dawo da martaban sarakunan gargajiya ta fuskan da ya kamata a ce za su ke ba da zaman lafiya ko kuma za su ke taimaka wajen samar da zaman lafiya a tsakaninmu da juna. Gaba na gaba, idan muka ƙara dubawa menene ya jawo rashin tsaro da kuma rashin zaman lafiya, me ya tunzurar da mutane, matsalar da dai arewacin ƙasar nan take ciki na rashin zaman lafiya, idan ka ɗauko na arewa maso gabas kamar North East, matsalar da ke faruwa a Yobe da Maiduguri, matsala ne na Boko Haram. Boko Haram din nan an shigo da shi da fahimta ne da kuma aƙida da wani fahimta na addini akan haramta civilize ko kuma in ce haramta karatu na boko, da shi abin ya shigo har ya faɗaɗa ya zama abin da ya zama.
Masu sauraro, a nan za mu dakatar da shirin arewa a yau. Makon gobe in Allah ya kai mu, za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To, salaka sai fa ku himmatu.
don ku gyara kasar ku da gaskiya.
To madalla a dai sheka yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka iko mana.
Sabonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo dake unguwar korafin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, inda ya ce salam VOA Hausa. Hakika raba mata da maza a makarantar sakandare da gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi abin ayaba ne ganin yadda tarbiyya ke kara tabarbarewa a makarantun. Daga ƙarshe nake addu'an Allah ya sa wannan ya kawo sauyi ne, ma'ana amin summa amin. Sai kuma sako na gaba kuma sakon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da ma Comrade Hassan Hamza Sule dukkan su daga jihar Jigawa, su kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku, don Allah ku ba mu dama mu yi kira da ma'aikatar aikin gona da hukumar NEMA da ya kamata su yi kokarin samarwa manoman jiharmu ta Jigawa da ambaliyar ruwa ta lalata musu gonakai da iri na zamani mai inganci da taki domin su shuka a kan lokaci don kaucewa fuskantar matsalar karancin abinci a wannan jiha tamu da ma ƙasa baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, su kuma cewa suka yi duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ta inda bai zata ba. Don haka masu hannu da shuni, ku taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ya raba su da mahallinsu ko sa samu sa'idar rayuwa, domin wallahi Allah ne kaɗai ya san iya adadin yawan mutanen da ke kwana a masallatai saboda rushewar gidajensu. To ma Adalla, mun kuma gode da saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
To ma Adalla, da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Gaban Rasha Vladimir Putin ya rataba hannu kan wata doka yau Laraba don daidaita matakin da Rasha ta yi na mamaye yankuna hudu na Ukraine, matakin da aka yi Allah wadai da shi cewa ya saba wa doka, wanda kuma ya zo a daidai lokacin da dakarun Ukraine ke ci gaba da kai farmakin kwato yankunan da ke karkashin ikon Rasha. Matakin na Rasha, wanda majalisar dokokin kasar ta amince da shi a farkon makon nan, ya ce yankunan Donetsk, Luhansk, Zaporozhia da Kherson na Ukraine a matsayin yankin Rasha. Kungiyar Tarayyar Afirka ta gayyaci wakilan gwamnatin Habasha da shugabannin yankin arewacin yankin Tigray don tattaunawar zaman lafiya a ƙasar Afirka ta Kudu a cikin wannan makon, domin kawo ƙarshen yakin basasa da aka shafa kusan shekaru biyu ana gwamzawa da ya yi ɓarna a yankin. A yau Laraba aka shirya shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden za su je jihar Florida don duba ɓarnar da guguwar Ian ta yi da kuma ganawa da shugabannin jihar da na yankuna don tattaunawa kan ƙoƙarin farfaɗowa. Fadar White House ta ce za su yi magana da mazauna garin da kuma masu ƙananan sana'o'i yayin ziyarar zuwa Fort Myers, ɗaya daga cikin wuraren da abin ya fi shafa sosai lokacin da guguwar mai ƙarfi ta sauka a makon da ya gabata. Daga cikin jami'an da Biden ɗan jam'iyyar Democrat zai gana da su har da gwamnan jihar Florida Ron DeSantis ɗan jam'iyyar Republican. Yau Laraba kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa don tattaunawa kan gwajin harbin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi kan Japan. Amurka ce ta buƙaci a yi taron.
To ba su raro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, idan Allah ya kai mu da daddare kenan, da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu da wannan la'asariya Mr. Sidrak, Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.